Sauyi
daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kama mu kuma a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Alhamis 6 ga watan Afrilu na shekarar 2017, kamar yadda muka saba, muna magana ne a harkar lafiya. Yau zamu magana ne akan abinda a turanci ake cewa allergy.
Abinda zaka ga mutum ya shaki wata iska ko ya ci wani abu ko kuma kaga wata dabba sai kawai jikinsa ya maida martani tare da haifar masa da mura ko kuma bororo akan fatarsa da makamantan su.
To shin mutanen kasashen mu musamman a can Africa shin sun san wannan lamari na allergy ko kuma borin jini ko borin jiki sakamakon abubuwan da Safinatu ta lissafa ko kuwa?
Suka ce salamu yau da gobe, gaskiya mu dai al'ummar karkara ba mu da wani ilimi wanda ya shafi allergy, sai dai hukumomi su dukufa wajen wayar mana da kai don gudun kamuwar da cutar.
Sai Isa Lawan Girgir ya ce yau da gobe, ni a sani na allergy shine idan mutum ya ci ko ya sha ko ya taba abin da jikin sa baya so.
Za kuma mu je matsayin da maganar barkewar annobar sankaro ke ciki a wasu jihohin Najeriya guda 16, inda ɗaruruwan mutane suka mutu musamman ma a Zamfara da abin ya fi kamari.
Ni ne shugaban kwamiti na jiha wanda mai daraja gwamna ya kafa domin nuna damuwa da kuma ba da muhimmanci ga wannan annoba da Allah ya kawo muna. Aikin kwamitin mu ayyuka ne guda uku: mu ilmantar, mu faɗakar, mu jawo da hankalin al'umma akan abubuwan da ya kamata a yi na kariya ga wannan ciwo da kuma yadda za a yi hulɗa da waɗanda Allah ya jarraba waɗanda suka kamu suna asibiti.
Shin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter na nan tafi, sai kuma Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa da zamu tattauna da shi kai tsaye game da abin da ake nufi da boran jini ko allergy a turanci.
To tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter ita ce, shin me kuka sani game da abin da ake cewa allergy a turance, ta yadda idan wasu suka shaki iska ko kuma suka ci wani abu nau'in abinci ko kuma abin sha sai kawai su kama atishawa da mura ko kuma idanu su yi ta ruwa ko ma su yi bororo a jikin fatar su a sassan jikin su, shin wannan abu me kuka sani akai? Ga amsoshin wasun ku.
Sakon farko daga Usman Mana Kameruwa Road Funtuwa yace yau da gobe hakika na watananin ba wani abu yake kawo wannan cuta ta allergy ba illa yaƙe-yaƙen da makamai masu guba da ke bin iska, yasa idan lokacin zafi yayi sukan bi iska mai hada da zafi, karshe ma zaka ga mura mai kasala ko ciwon idanu da ma sauran cututtuka masu dauke da sinadarin makaman ke yaduwa ga jama'a.
Sai Sani Dahiru yace a gaskiya wannan abun akwai shi sosai, ko ni idan wani ya dan murde min hannu ko kuma cikin damuna sai kawai in ga ciki na kumbura yana mana kaikayi, saboda haka wannan abu akwai shi sosai da fatan za ku bayyana masa na isasshen lokaci su yi mana bayani akan wannan cuta.
Sai Hafiz Sani Marabas Attajiri yace tabbas wannan allergy shine ke afkuwa ga duk lokacin da jiki yayi karo da abin da bai gamsar da shi ba, kamar abin da ake kira borin jini da sauransu. Tabbas wannan unacceptable thing ko abin da ba a so kan faru lokaci ga jikin bil'adama ko ya sha wata kwayar magani irin su chloroquine, jikinsa ya kaure da kaikayi, dole mutum sai ya nemi preton sannan ya samu makarin abin.
Sai kamarar Muhammad Fulka ya ce kalmar alaji na nufin wani yanayi da jikin ɗan adam yake rikidewa da zarar mutum ya yi amfani da wani magani a wani yanayi da bai dace ba ya yi amfani da wannan maganin. Ko kuwa akwai mutane da halittar su ne idan kuma daga cikin garkuwar jikinsu yake idan ya yi amfani da magani sai kaga kuraje ko ƙaiƙayi ya fi sowa mutum da fatan masana za su sake mana ƙarin haske.
Sai Huza Kasim Keti ya ce yau da gobe ina muku fatan alheri da fatan Allah ya ƙara muku ilimi da juriya da haƙuri da jama'a. Ni dai ba ni da wata masaniya kan wannan al'amari, amma dai na san wasu lokutan idan mutum ya je bakon wuri yakan ga kuraje sun feso masa sakamakon samun canjin ruwan sha. Na gode, ina nan kusa da akwatin rediyo na, ku tashi lafiya.
Sai Nuruddin Musa Ille ya ce yau da gobe a gani na alaji yakan zo ne daidai lokacin da mutum ya shaki gurbataccen iska mai dauke da sinadarai marasa kyau ko ya taba wani kwaro ko jikin wata dabba. Ko kuma idan mutum ya ci abincin da wani kwaro ya fada ko abincin da wani dabba ya ci, lokacin ne zaka ga waɗannan matsaloli da kuka lissafa sun faru da mutum. Ku tashi lafiya.
Sai Yara Abubakar Mannir ya ce Hausawa suna kiran shi borin jini. Zaka ga jikin mutum ya yi birdindin kamar bulala saboda shan magani, shakar wani abu ko tabawa, wani lokaci ma har da kaikayi.
Sai Prince Umar Marafa Gasol ya ce hakika alaji a gani na wani yanayi ne da mutum yakan tsinci kansa yayin da ya karo da abin da baya so, kamar yadda kuka bada misali, to Allah ya kyauta.
Sai Halima Muhammad Haruna Sa'idawa da Halima Aliyu Gulde suka ce salam yau da gobe, gaskiya mu dai al'ummar karkara ba mu da wani ilimi wanda ya shafi alaji, sai dai hukumomi su dukufa wajen wayar mana da kai don gudun kamuwar da cutar.
Sai Isa Lawan Girgir ya ce yau da gobe, ni a sani na alaji shine idan mutum ya ci ko ya sha ko ya taba abin da jikinsa baya so, sai kaga jikin mutum ya fara kuraje da kuma kaikayi, bayan haka alaji na faruwa ne ta shan magungunan zamani ko na gargajiya da kuma sabulun wanka, da fatan jama'a za su rinka kula sosai da abubuwan da ke sa musu alaji.
Sai Hassan Sas ya ce gaskiya duk abin da kuka faɗa yana faruwa da ni wallahi, amma me mafita ko maganin abin? Nagode.
Sai Shehu Adamu Rijau ya ce eh to alaji wani yanayi ne da mutum kan shiga yayin da jikinsa ya arangama da wani abu da baya so, kamar dai da kuka bayyana, wato kamar ta shan iska ko ci ko shan wani abu. Saboda haka yana da kyau mutum ya guji duk wani abu da zai sa shi kasancewa a cikin wannan yanayi na alaji. Matukar ka san jikinka bai san abu, to sai ka nisance shi, domin dai Hausawa na cewa rigakafi yafi magani.
Sai Aminu Adamu Malam Maduri ya ce salam yau da gobe ikon Allah, hakika alaji wani sinadari ne wanda idan bai yi daidai da jikinka ba sai ya haddasa maka wata matsala ta daban. Ku tashi lafiya yau da gobe, shirin matasa.
Sai Sadiq Abdul ya ce yau da gobe hakika gaskiya ne, ni ina alaji musamman idan na ci nama akuya, duk jikina yakan dinga kaikayi.
Sai Bafaji Suleiman na faɗa ya ce tabbas alaji wani abu ne da ciki ke yi akasari idan an sha wani magani ko wani abu da zummar magance wata cuta, amma a gaskiya wasu mutane sukan gwammace cutar da ke jikinsu akan wannan alaji din.
Sai Sale Zakariya ya ce borin jini kenan wanda yake nuna karan batta tsakanin bakon abu da kwayar halittar jiki. That is a clash between antigen and antibody.
Sai Mai Nasara Meril Asada ya ce salam yau da gobe, hakika akan samu irin wannan a duk lokacin da hanci ya shaki wani abu, akan samu irin wannan. Kazalika wasu idan suka ci nama akuya sai kaga jikinsu yana bardala ko kuma kuraje, hakan saboda irin wannan matsala da nama akuya ke kawo ma wasu.
Idan muka koma shafin mu na Twitter, Adbajo Gahaladu yace ita dai wannan kalma ta alaji tana nufin afkawa cikin yanayi na rashin lafiya sakamakon cin wani abu ko mu'amala da wani abun.
Sai at Muhammad Jafaru ya ce alaji a turance kalma ce da ke nufin iskar da mutum zai shaka ya yi masa illa a rayuwarsa, watakila ya kai ga rasa rai.
Sai Albashir Nuhu Owani ya ce yau da gobe kun tabo inda ban sani ba, amma zan tsaya in kasa kunne in ji abin da masana za su faɗa game da wannan abu wanda ake kira da alaji.
Sai daga ƙarshe at S Mai Langelenge ya ce alaji matsala ce da mai fama da ita baya son ko ƙanshin turare da hayaki da wari, wani lokaci sai ya haɗa da abin da ake kira inhaler. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. To
da fatan za a yi mana afuwar tangarɗar na'ura ta kame. Sakan mana kiɗan mu.
Wasu makaji wanda ya ce wai makami ne mai masu guba ya sa shi abin da ya abu kenan.
To muna magana, kafin mu je ga maganan alaji ɗin nan duka da muke magana, akwai maganar yanayin me ake ciki game da maganar annoban nan ta maganar sankarau da ta addabi wasu jihohi kamar 16 a Najeriya. Maryam, na ganki da wasu 'yan
Usman, dai a jiya dai aka fara gudanar da allurar rigakafi a nan jihar Zamfara inda abin ya fi kamari mutane aka ce yanzu 256 sun mutu kuma yawancin su ma yara ne shekaru 5 zuwa 14 abin ya fi shafa sosai to kuma garuruwan da suka hada da Katsina, Kebbi, Niger State, Zamfara
kuma da Cross River da Osun da Jigawa da Plateau
da suna
so ya zama ma duka kasar kenan ba wai arewa bane
ka ba arewa to ya gaure ko
kuma wai abin da yasa abin ya aka wahala kamar haka da ba a saba ganin shi wannan nau'in type C din a nan Najeriya ba amma yana aukuwa a nan su America da su Canada din nan ana samun wannan amma mu ne ba mu da wannan sai wannan karan ne abin ya sosai
haka wannan to sai mu ce sai dai mu ce to sai mutane a ci gaba da kiyayewa kuma dama dan a san me ake ciki din a Zamfara
to Usman ya tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki game da magance bullar annobar sankaro a jihar ta Zamfara
to assalamu alaikum da muke magana
da Professor Abdullahi Muhammad Kinkafi sakataren gwamnatin jihar Zamfara
to sakataren gwamnati an ce maganar meningitis ko kuma cutar sankarau din da ta shiga wasu jihohi a Najeriya inda kuma Zamfara ta samu lamba mafi yawa na waɗanda suka mutu da wannan ciwo an ce kai ne shugaban kwamitin daukar mataki akai me kuke yi akai
eh babu shakka ni ne shugaban kwamiti na jiha wanda mai daraja gwamna ya kafa domin nuna damuwa da kuma bada muhimmanci ga wannan annoba da Allah ya kawo muna aikin kwamitin mu ayyuka ne guda uku mu ilmantar mu fadakar mu jawo da hankalin al'umma akan abubuwan da ya kamata a yi na kariya ga wannan ciwo da kuma yanda za a yi hulɗa da waɗanda Allah ya jarraba waɗanda suka kamu suna asibiti sannan har wa yau yana daga cikin aikin wannan kwamiti ta samar da isasshen magani domin baiwa marar lafiya a asibiti kuma wannan kwamiti ne yake fafutuka domin ya ga cewa yayi kai da kawo tsakanin shi da gwamnatin tarayya domin ya ga ya samu isassun maganin rigakafi wanda a yanzu da nake magana da kai cikin taimakon Allah an kawo muna maganin rigakafi 300 kuma jiya ne aka fara kuma yanzu ne muke jewa yawa muna ganin yanda ake yake gudana
to madalla to amma abinda nake son mu gane yanzu mutane sun kai nawa rahoton da kuka samu wanda suka rasu
abinda alƙalin ma suka nuna na masana cewa zuwa yau mutum 1864 sun kamu a yayin da mutum 215 suka rasa rayukansu amma dai cikin taimakon Allah mafi yawancin wurare abun yana yin ƙasa domin zaka ga inda aka saba ana kai mutum 10 ga yini ko 20 sun koma mutum ɗaya ko biyu in dai ba wasu local government ɗaya ko biyu ba haka nan ne muke ganin abun har yanzu bai sauka ba sosai yanda ya kamata
ka san wannan shirin da muke yi da kai na yau da gobe shiri ne na matasa wanda yanzu muke magana da kai a ciki matasa mun gaggani a shafukan abota na sada zumunci su Facebook da Twitter cewa akwai maganar da gwamnan Zamfara ya na cewa yawanci yana ya alakanta maganar sankarau da maganar cewa zinace na daga cikin abin da yake kawowa bayan duniya ta san cewa ciwo ne da yake shiga ta ko ina ya fito a shaka a iska da sauransu kana da abin cewa akan wannan
abunda zance ka san mutane wani bi ba su kwantar da hankali su fahimci bayani kamar yanda Allah yake cewa la yakaduna yafqahuna haditha amma abinda gwamnati yake cewa shine kamar yanda manzo Allah yake idan al'umma tana laihuhuka to Allah na iya jarraba ta da curutuka har waɗanda ba a san maganin su ba wannan magana ce shamila yana cewa wai mu gyara kayanmu mu daina banna mu daina cin hanci mu daina rashawa mu daina duk abin da bai dace ba wannan shine kawai sakon da gwamna yake jawo hankalin mu akan shi amma ina ganin kamar ba a fahimci sako mai daraja gwamna bane
ai to yanzu a matsayinka na farfesa kuma shugaban wannan committee me zaka ce ka sa mutane su gane ka san abin nan da ake magana shine akwai kasashen da suka fi mu laifuka suka fi mu abubuwa da yawa matasa suna cewa to su ya wayancan ba su ciwo ba sai mu ne za a ce a Najeriya kamar gwamna a ce haka
ai shi Allah shi yake jaraba wanda ya so lokacin da ya so kana iya kai laifi Allah ya kyale ka kana iya kai laifi Allah ya kama kana iya ba kai laifi ba a jarrabe ka ba wai gwamna na cewa dole wannan sankarau da ake ba don saboda an yi wani abu ne magana ce ta zo cikin magana kamar yanda kowane malami ba shi ya fara faɗa ba malamai sun yi ta karantarwa sun yi ta faɗi wannan magana amma ba a taɓa cewa don me ba ina ganin kamar ba a fahimci saƙon ba ne
to yanzu daga ƙarshe mutanen gari me zaka gaya musu a game da wannan ciwo da yanda za su kiran da kuke da shi domin ku ga cewa haƙa ku ta cimma ruwa da abinda gwamnati take su kuma mutane me za su yi da ya kamata
kiran da muke da shi shine kokari da gwamnati take yi da kuma gwamnatin tarayya a ga cewa an bada haɗin kai domin hakatacin ruwa. Kamar yadda na ambata gwamnati ta bada makudan kuɗi a samar da magunguna tun lokacin da wannan ciwo ya shigo a wannan jiha ta mu, duka sarakunan mu da kwamishinoni da special advisors da 'yan majalisar da duk manyan ma'aikata na gwamnati ba wanda ke zaune, kowa yana cikin lugu da sako na ƙauyuka domin ganin an fadakar an ja a hankalin al'umma akan tsafta, akan kiyaye muhalli domin ganin cewa an guje ma wannan cuta. Kiran da nake shine a bada haɗin kai. Yanzu maganin sai da anka kawo mana na rigakafi ya kusa biliyan 2 da wani abu, to wanda kaga idan mutane ba su bada haɗin kai ba duk yanda aka so a taimake su to taimakon zai wahala. A kula da abinda masu kiyon lafiya ke kiran mu na hulɗa da majinyata da yanda ya kamata a yi ta'ammuli da sauran jama'a da kuma gada a riƙa rufe tagogi da duk dai kiraye-kiraye da ake, wannan shine abin da muke kira zuwa gare.
To mun gode sosai Farfesa, Allah Ubangiji kuma ya kyauta na gaba.
Allah ya saka muku alheri, Allah ya kore mana wannan musiba.
Amin amin.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin, amin amin summa amin ya Allah.
Kafin mu je ga likita akan maganar alaji ko martanin da jiki kan maida na alaji, bari mu ji wannan sakon.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cutar suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing, wato haɗa baki da baki, ko kuma an haɗa ko cokali a ce wani aji da wani, ko ɗan straw da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya zuci kuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kware da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani, wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana so mutum ya zama da cewa jikinsa garko, jikinsa na da ƙarfi, sai samun wato motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba, sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama da cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau, Allah ya sa mu dace.
To masu iya magana dai suka ce in kunne ya ji ganga jiki ya tsira, to Allah ya sa mu dace kuma ya sa mu ji dan.
Amin.
To muna tare da likita Salihu Ibrahim Kwaifa, wanda yana likita ne a asibitin Muse District da ke garin Abuja. Dan jin menene alaji ko kuma martani a jin Hausa kenan, martanin da jiki kan maida bayan shakar iska ko kuma samun wani nau'in abinci a cikin sa.
Ko da yana abin ma ta bashi.
Yawa ko ma wani ma za ga dabba zai kalla kawai shikenan sai jiki ya samu abin nan. Akwai wanda na sani ma gete bai sanya gani, yana jina ya sani. Salamu alaikum Dakta.
Alaikum salam.
Yawa kana jin mu? Yawa kana jin mu?
Eh ina jin kuma ina dan
ya kadan. Eh naji kaman ya dan kumbura murya haka. Idan ka kalli wayar idan tana kan hands free ka matsa ya fita zaka ji ta daidai.
Yawa muryanka ba yayi wani yana kaman can ciki ba? Kana jin mu sosai?
Ina jin.
Yawa to yayi ina ga yanzu kaman ya bude sosai.
Kuna ji na yanzu?
Radau daktar radau. Yawa to muna magana akan allergy.
Okay. Ina ji.
Yawa wata shimfiɗa na kai mana magana da allergy da muke yi na maganan jiki ya karbo wani canji da bai so sai kawai ya ma mutum bore. Hello? To ina ga fa likita sai mun sake lalubo shi ko? Hello? Eh to ina ga mun rasa
ta matsala
yau. Naga engineer ya duka da kai
ina. Usman game da allergy din nan akwai wani ma da nake karanta labarin shi matarsa wai tana da ita wani tana jikinta bai san shi.
Eh. Ah bai san shi mutum
bai san shi ba ta iya taba komai ba ko duk in ba wai ɗan uwanta da jini ba jikinta ba wanda wata baturiya
in ta haɗu da mutane
ba ta haɗu da mutane jikinta bai wannan iskar ma
wannan sai da yake mutane suka haɗu dole za a shake suka daya za a jiki zai wani abu daban haka to ina ga gashi nan ana da lalubar likita ku yi hakuri masu sauraro yasa muke dan ƙara bayanin mu abin da muka sani ni dai ba zan boye miki ba Maryam sai da nazo ƙasar nan ko in ce sai da nazo Amurka muna magana ma da nazar da safi duk sai da muka zo muka san wani menene allergy ni sai ka daki a ci shawara kawai kai gaba shikenan sai kai mura ko kuma kaga jikinka na kaikayi kawai sai ga wani rurrurrurrurr kamar
ni ka sani ko na dade ina
yau to ina ga Julie ta ce mun samu shi to hello
hello
yawa to kana jin mu yanzu
eh ina jin
yawa muna magana akan allergy wato yanda mutun zai ci wani abu ko ya shaki wata iska ko ya ga wata dabba kawai sai jikinsa ya bore yaya me zaka fara shimfiɗa mana akai mutane ba su san me muke magana ba sai dai kwatancen da muka suke dan ganewa
ciwon allergy wani nau'in ciwo ne wanda yake ɗan adam yana
ga wannan network ɗin fa sai a hankali yau
subhanallah
yawa ina jinka
kuna ji yanzu
yawa yanzu ina jinka in ka cire shi in yana kamar hands free ko yana mamaye kai shiga hands free to in ka cire zaka ji yayi clear
Okay, yanzu ita okay, yayi ko?
Yawa, kaman kana kusa da mu.
To.
Yawa to muna jinka.
Kine wanda ke addaba bil adama a yanayin da wata kwaya ta cuta ko kuma wani abu wanda yake jikin ba ya son sa. To sai jikin ya kasance ya mai da martini wato ya yi reactive. To shi wannan abu yana kasancewa a cikin abinci ne ko a cikin iska ne ko kuma a cikin jininsa ko kuma a'a wani yanayi ne na rashin lahiya wanda yake wannan ƙwayar cutar tana haddasa da shi wannan abin sinadarin wanda ake cewa allergen wanda shi jikin bil'adama yana mai da martini wato yana kamar yana yakansa to yana yakansa ne ta hanyar ya samar da waɗansu sinadarai waɗanda suke za su tinkari shi wannan allergy ɗin bakon abu da shigo cikin jiki to ya danganta da inda abin ya rokana idan a jiki ne a fata sai ga ta yi kumburi ko ta yi samiya ko bugun iska da ake faɗa ɗin nan ta kumbura tana ƙaiƙayi in a cikin huhu ne sai mutum ya fara tari ya fara yi kamar irin ciwon asma haka to ba inda ba ya iya la'ajin bil'adama
to akwai yanda misali mutum zai yi ya ce to ina ne zan bi in gane cewa wannan abin in na ci zai saka min wannan
kaga ko wanda ake cewa lactose intolerant ba sa iya
kamar ni na sha madara kamar misali madarar shanu da ake sha kawai sai ta lalata min ciki ko kuma ciki na ita ciwo amma akwai wanda in na sha kuma yau da suke cewa dan wanda ba ta da wannan lactose a ciki shikenan lafiya lau nake shan madara
yawa to irin waɗannan masu abin nan matsala da shan madara suna akwai wani sinadari ne wanda jiki ke yi wanda ke narkar da madara to su waɗannan mutanen jikinsu baya iya samar da shi ana ce da shi lactase shi ne ke narkar da lactose ya mai da shi glucose daga lactose to wannan duk nau'i ne na sukari wanda jiki zai yi amfani da shi waɗanda ba su da wannan sinadarin na lactase to su ne idan suka sha madara sukan yi zawo.
Mu ne na.
To kaga wannan abu yana aukuwa ne a cikin ciki. Ba shi kadai bane, akwai abinci ma, nau abinci wanda ke da wani sinadari na gluten. Idan wanda ke da wannan nau'i na allergy ko na ciwo ya ci wannan abincin da ke da wannan, zai dinga zawo ya yi rama da sauransu.
Shi me wannan gluten din?
Ana samun shi a cikin kamar alkama, a cikin bali, abin nan kenan, sha'ir da sauransu.
Yana wani aiki a cikin jiki ne, misali ga wanda yake iya karɓar sa din?
Shi wanda yake karɓar, in ya ci abinci wanda ke da nau'in wannan gluten din, to zai samu matsala. Wanda ke da matsalan ciwon na allergy na wannan nau'in abinci. Amma yawancin mutane kamar bakaƙe ba su da wai, ba su fai wannan ciwon ba. An fi shi gani a fara mutane.
Yanzu misali a Najeriya ana samun irin waɗannan abubuwa?
Ana samun masu wanda ba su son madara. Lactose intolerant akwai shi da yawa.
Amma na iska da ake shashaka kamar na ga sai a ture ne fi yawa ko yaya?
Akwai da yawa waɗannan. Wanda kawai da wani iska buge shi kawai sai ga duk jikin shi kawai ya kumbura.
Ke likita ni tambaya ta.
Kuma da kai.
Tambaya ta likita ni.
Wata keriya kenan.
Wata keriya.
Ni likita tambaya ta kaman za ka ga kaman in mutum ya ga abu sai tsiga jikin shi ta tashi haka. Irin kaman jikin shi ya wiyar haka in kaban ka ga abu ko ka irin ka je wuri ko ka shaki abu sai ka ga jikinka ya yiyar. To shi ma allergy ne ko kuwa?
Shi wani abu ne daban. Allergy bane, wannan yawan tsananin kyama ne ko ana da shi phobia. Na kyama na tsoron abin, in ka kyamaci abu da kagan sai ji tsafi
gani ya tsafi ya tsafi haka,
wannan ba allergy bane.
Ni kamar ni in baka, ina gaya maka na sai in baka dariya, in mutum yana shan rake ka gani ina shan rake, amma saboda san kai in wani yana bare rake a kusa da ni irin ya ja rake na yin
baka jiga
tsir a jikina, bare rake in wani yana yin bana jiga.
Amma likita yanzu zaka gani a nan kasashen yamma zaka ga yara da dama su ba su iya cin abubuwa da yawa kaman gyada da sauransu, wai me ke ja hakan ne?
Allergy din kenan. Wannan allergy din da muke magana iri nau'i iri biyu ne galibin shi. Wanda yake wani sinadari wanda ke waje. Shi na kuma external allergy. Ko kuma wanda yake ko kuma sai da shi extrinsic da turanci. Ko external. Kuma ko wanda yake daga cikin jiki ne. Ana sai da shi intrinsic. To shi irin wannan allergy din na waje akan yi mutane suna iya samun allergy din dalilin saduwa da komai kamar a ce fulawa ko wani dusa ko wata ciyawa ko waɗanda suna yi da dabbobin gida kamar mage, doki, jaki da haka.
To tambaya ta ƙarshe da zan maka likita saboda lokaci. Wasu suna ganin cewa yawanci kamar irin tsara yara, kasa fita wasa, karsi waye, kullum suna cikin gida, haje su gani ɗaki sai ɗaki, tsaftsafin abu yawa, kasa su firar akan kare mu hannu kiki. Da ya fito waje ya samu wasu abubuwa kawai sai ya yi abin reaction. Wai da gaske ne wannan?
Wani lokaci ka kasa da gaske, amma ya take a bari yaro ya fito saboda ya saba da yanayinsa. Idan ba haka ba zai abu garko jikinsa wanda ke za su iya haɗuwa da wannan ababen da ke waje ba za ta
ko
abin nan ba. Yawwa wadda idan ya girma ya fito yana iya wani abu za su yi masa ta'adi.
To likita
yaro ya dinga wasanni saboda yanayinsa da wurin da yake saba da shi.
Okay. To likita, wani irin taimako ne ake ba ma wani in ya shiga wannan yanayin jikin ka na
allergy? Amma in sakan dakikoki kake da shi kamar uku ko biyar.
To babban abu shine akwai abin da ake cewa allergy test. Akwai abubuwa da sun fi gari wanda za a maka allura su kadan da sunayen su duka.
A takaice dai zuwa asibiti.
Da asibiti zai wurin zai kumbura.
To a takaice dai zuwa asibiti?
Akin da wannan.
Za a iya zuwa asibiti in an ji allergy?
Kwarekwa.
Mun gode sosai Dr. Saliu Kwaifa.
Ko wani irin allergy kake da shi da ko.
To ai likita lokaci ba zai bamu bai zai kan amadade.
Maryam Bashir Bagaje.
Safinatu Sudan. To ni Usman Ahmad Kabar da fatan za a kiyaye game da magana allergy din da akai sai Jill Lazard Gresham ita ce wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Aidin Otko. Sai ni nake cewa mu zama lafiya.
Maryar Amurka yau ta tantance. ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci.